الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 10 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 25 a bangaren lissafi suratul Furqan kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata to wai tambayar dan uwa yaya ake warware sihiri a shar'ance lalle bayani game da wannan mas'ala ya gabata tuntuni a darasin mu na kitabut tauhid kuma insha Allah zai maimaitu a cikin darasin mu na sullamul usul insha Allah darasin da muke gabatarwa a ranar talata domin zamu iske babi wanda ke bayani game da wato sihiri cewa sihiri wato nau'i ne daga cikin shirka a gurguje yanda ake warware sihiri hanyoyi ne kamar guda uku hanya ta farko duk lokacin da aka bincika aka tabbata ga inda ga abinda aka yi sihirin kuma ga inda aka kai aka binne misali to yana daga cikin hanyar warware sihiri a je a dau wannan abinda aka yi sihiri a lalata shi ma'ana a kona shi a yi daidai da shi dalili akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai yahudi ya masa sihiri shine Nabi Ibn al-A'sam abubuwan da ya hada ya kulla wannan makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ne wato da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana macajin sa da wato wani abu wanda yake na dabino da wasu abubuwa ya hada ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sihiri kuma ya kai wannan sihiri ya jefa shi a cikin wata rijiya kwana da kwanuka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya domin wannan sihiri ya yi tasiri a jikin sa Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa saboda tasirin wannan sihiri da ya yi a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aikata wasu abubuwa amma ba tare da ya san yayi ba sai an faɗa masa kai kaza ya ringa mamaki yaya aka yi kaza yana nan cikin irin wannan yanayi na rashin lafiya har ma ya kai baya iya kusantar iyalinsa to wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin bacci sai ya yi mafarkin wasu mutane guda biyu sun zo masa ɗaya ya zauna wajen kansa ɗaya wajen kafafuwansa wanda yake wajen kafar sai yake tambayar wanda ke zauna wajen kansa wannan bawan Allah me ya same shi sai ya bashi amsar cewa bashi da lafiya wace irin rashin lafiya ce yace sihiri aka masa waye masa sihirin yace wani ne dami dami ya hada ya masa sihirin yace da kaza da kaza da kaza to ina kai sihirin yace ya kai shi ya jefa shi cikin rijiya kaza ni za a yi wato wannan sihiri ya warware aka ce masa ga abin da zai karanta aka saukar masa da falaki da nasi mawlikin annabawa wahayi wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabura ya tashi ya karanta waɗannan surori falaki da nasi tamkar wato an kunce rakumi daga cikin akala ma'ana tamkar an sunce masa da baibayi yanda ya zabura ya tashi azan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da Ali da wasu daga cikin jama'a ta sahabbai azan Allah yace maza ku je wuri kaza rijiya kaza ku je ku shiga akwai abin da za ku fito suka je suka fito da wannan sihiri ruwan rijiyar kansa ya canza ya rikida ya koma kamar an kwaba lalle aka je aka lalata wannan sihiri a takaice wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana tabbatar mana cewa sihiri tabbas ne tare da cewa akwai masu inkarin sihiri irin su mu'tazila su sun dauki sun tafi akan kawai asihirul khayali sihirul khayali shine rufa'ido wanda za a ringa nuna maka abu ka ringa gani a baibai kaga mutum ya soka wuka a cikin sa ko ya hadu gatari ko ya kwanta mota ta taka shi ko ya hadu maciji ko kaga ya hu an hura wuta ya fada wannan duru fa'ida ne ana kiran shi asirul khayali an gane ko kamar yanda ɗan dabo na fir'aun suka ma annabi Musa fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a to shi wannan sihiri asirul khayali shine rufa'idu a Hausa da ake fada to shi fa wato wannan sihiri wanda ke taba lafiyar mutum ya taba hankalinsa ya sanya mutum rashin lafiya a ƙarshe ma ya halakar da mutum wannan tabbas ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri kuma ya kama shi to dan haka wannan hadisi hanya biyu yake tabbatar mana ta warware sihiri hanya ta farko wato shine karanta ayoyi na alqur'ani musamman ayoyin da suke bayani game da sihiri ubangiji ta'ala yayi bayani a cikin suratul baqara tun daga fadarsa walamma ja'ahu rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr har ga kai karshen kissa to irin waɗannan ayoyi da Allah ya ambata game da sihiri a cikin suratul baqara haka idan ka gangaro cikin suratul a'raf haka cikin suratul yunus haka cikin suratul qaha haka cikin suratul safat da cikin wannan suratul shu'ara to waɗannan ayoyi akan karanta su kuma akan karanta irin su farkon suratul baqara zuwa muflihun ايرس هو الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض ازوا كرشن ايه ده كرشن واتو ده ايه الكرسي ده ايرن سو فر wannan karshen suratul baqara ita ce amalan rasul ده ايرن سو cikin suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab da kuma irin su qul ya ayyuhal kafirun da su qul huwallahu ahad da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas irin waɗannan ayoyi sune ake karantawa domin magance sihiri amma shi mara lafiyar a tofa masa ko a tofa masa a cikin ruwa ya sha duka waɗannan hanyoyi ne waɗanda suka tabbata a shari'a sannan yana daga cikin wato hanyoyi waɗanda suke na warware sihiri shine yin amfani da magungunna waɗanda suka tabbata a shari'a irin su al-habbatus sauda irin su zaitun irin su zamzam wannan duk za a yi amfani da su a wajen warware sihiri da kuma addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin su bismillahil ladzi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim irin su adhhibi bil ba'th rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama da sauransu to waɗannan su ne hanyoyin da ake bi a warware sihiri dan haka zamu iske wannan mas'ala kuma zamu ga menene bayani na magabata akan haka amma akwai wata hanyar da bata halatta shine warware sihiri da sihiri wannan kwata-kwata baya halatta kamar yanda zaka samu shaytanu bokayi in an je wajen su da sunan cewa wani an masa sihiri sai su bi hanyoyin da zasu ce wai zasu tura aljannin su su je su lalata wannan sihiri to kwata-kwata wannan hanya ce haramtacciya baya halatta Nabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yaje ma boka ko dan diba ya gaskata shi game da abin da ya faɗa to tabbas ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka maganar warware sihiri da wani sihiri ne daban wannan baya halatta ana warware sihiri ta waɗannan hanyoyi guda uku karanta ayoyi na alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hanya ta biyu yin amfani da magungunna waɗanda suka tabbata a shari'a shine muka faɗa kamar zamzam kamar habbatus sauda kamar irin su zaitun sannan kuma hanya ta uku shine in an san ga inda aka kai aka kulla sihirin to ayi kokarin yanda za a rubuta shi a lalata shi amma ba irin wannan fa na cewa ana ma mutum rukiya wai aljanni ya ce an kai wuri kaza wai an binne kaza aljannu makaryata ne shaydanu makaryata ne zai iya kai abu ya binne kuma a zo a ce shi ne kuma yakan fada a je a tona kuma ba haka bane domin wani dan uwa na fada mu wani ya zo ya fada masa cewa wai amma matarsa sihiri can amana mata rukiya wai aljannin ya ce wai a nan ɗakin ta aka binne a can tsakiyar ɗakin ta tun daga difa aka taso aka shi da shi mai gidan zai hana shi malamin ya ce masa aka bar su su tona aka zo aka tada karukin ɗakin aka tona komai ba a gani ba ƙarya ce shi aljani ya musu aka wani ɗan uwa da yake faɗa mu shi ma da matarsa ba ta da lafiya irin wannan lafiya ta shafar aljannu ana mata rukiya shi aljannin ya ce wai sihiri ne aka mata kuma wance ta mata wai kuma shi wai ba ya fita ba sai an masa yanka domin lokacin da za a turo shi yanka aka masa kuma haka ba zai fita ba sai an masa yanka to kaga me yake nihi ya kafirtar da su domin duk wanda ya ma wani Allah yanka kai tsaye ya kafirta saboda yanka ibada ne ba a ma kowa yanka sai Allah kamar yanda ya faɗa kuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kamar yanda ya koma faɗa fa salli li rabbika wanhar kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace la'anallahu man zabaha li ghayrillahi Allah ya la'anci duk wanda ya ma wani Allah yanka domin duk wanda ya ma wani Allah yanka ya kafirta to dan haka irin wannan maganganu na aljannu in ana ruqiya su ce ai an yi kaza ne a wuri kaza aka yi kowa ne yayi kaza waɗannan maganganu ba a waiwaya su iya kawai abin da za a yi a nema masa albarka game da wannan ayoyi na alqur'ani da ake karanta masa Allah ya bashi lafiya karka biya aljanni ya bata maka lokaci ku yi ta wani tattaunawa da shi wannan tattaunawa da aljannu ba ta da asali abu yake cewa wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa game da sihiri hanyoyi ne waɗanda suke sanannu addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Akwai su daga cikin azkarus sabahi wal masa, irin su bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Wannan addu'a duk wanda ya karanta ta uku da safi, uku da yamma, to koda duniya gaba ɗaya za su haɗu akan yi masa zagon ƙasa da makarƙashiya da kulla masa makirci da duk wani kulle-kulle, kai ko guba aka zuba masa a cikin abinci ba za ta yi tasiri a jikinsa ba. Haka irin su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, tare da cewa ita wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya yi bayani a cikin littafinsa Jami'u Sahih al-Azkar, wannan ita take banta ne da zikiri na yamma ba na safe ba. An gane ko a zikiri na yamma ake karanta ta wato su uku, ita a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. To haka yana daga cikin azkarus sabahi wal masa karanta qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, wato uku da safe, wato uku da yamma. Sannan akwai irin addu'o'i na wurin kwanci, irin su karanta ayatul kursi, irin su wato falaki da nasi da qul huwallahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato yakan hada hannuwansa ya tufa ya shafi gaba daya jikinsa yana farawa daga kai har zuwa kafafuwansa. Kuma akwai irin su cin dabino ajwa guda bakwai a farar safiya kafin mutum ya karya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa duk wanda ya karya da dabino ajwa ajwatul madina guda bakwai da safe kafin ya karya, manzon Allah yake faɗa cewa sihiri ba zai yi tasiri a jikinsa ba. Guda bakwai mutum yake ci da safe kafin ya ci komai, wani dabino ne ana kiran shi ajwatul madina, dabino ne baki, ana samun shi gonan Najeriya suna kawo shi, amma sai dai yana da ɗan tsada domin kiran shi ya kai kusan jika 15. Duk da cewa da yi ban tsada gane ko, to wannan yana daga cikin hanyoyi waɗanda suke na kare kai game da sihiri da sauransu. Mun yi bayani wani lokaci a kan wannan mas'ala da alamun yadda ake gane wanda aka masa sihiri da kuma hanyoyin da ake bi a kare kai game da sihiri, kuma da yadda in sihirin amma mutum yake bi a wurwuri. Mun yi darasi a kan haka a cikin littafi, a cikin darasin mu na Nawaqidul Islam. Darasi ne ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin sura ta 25 a ɓangaren lissafi, wato ita ce suratul Furqan. Mun tsaya ƙarshen aya ta 34, tare da cewa a darasi ne ya gabata mun karanta mun yi bayani game da sababin saukar aya ta 27, kadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأن كبر يندى أكن ويتوتي وسبب سوكر يتوانا آية دا آيوي بيو وأن كيبايا انت شوى أقوي أقوبا ابن أبي معي أبي أرسد على آدسة a duk lokacin da ya dawo daga bulaguro zai shirya abinci na musamman ya gayyaci manya daga cikin jama'arsa, ma'ana a matsayin wata walima ce, domin suna da walima ta musamman ta dawowa daga bulaguro. To shi wannan uku ba ibnu abi mu'ayyid cewa ya saba yana yawaita zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ya dawo daga bulaguro, ya shirya abinci na musamman, ya gayyaci jama'a, ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da ya kusantar da abinci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa, ai shi ba zai ci wannan abinci sai idan ya yi kalimar shahada, ma'ana shi uku ba Ibn Abi Mu'ayl, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Uku ba Ibn Abi Mu'ayl sai ya yi kalimar shahada take yanki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa ya ci wannan abinci. To shi kuma Uquba wato aboki ne na Ubay ibn Khalaf. Lokacin da aka je aka ba Ubay ibn Khalaf labarin cewa Uquba ai ya musulunta, sai ya tarar da abokin nasa Uquba, ya ce masa, an bani labarin cewa kai ma ka karkace ka bar addinin uwayenka da kakanninka, ka busa ɗan sabon addini. Sai shi Uquba yake ba shi uzurin cewa, ya ce walakin dakala alayya rajul, ya ce wannan mutum yana nihi wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gona ne a gayyatar da na yi masa, kuma sai ya ki cin wannan abinci da na shirya cewa wai sai na yi kalimar shahada, ni kuwa ina jin kunyar ya fita daga cikin gidana ba tare da ya ci wannan abinci. Ka ji sababin abin da yasa na yi wannan kalima ta shahada, amma fa ba dan na yarda na amince. Shi ne ya ce, to ai ni ba zan yarda da kai ba, zan amince maka ba har abada. Ya ce sai ka je ka yi kaki a fuskarsa, ma'ana ka tofa masa ne yau. Me za a yi? Uquba ibn Abi Mu'ayl ya je tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tofa masa ne yau a fuska. Manzon Allah ya ce masa, ka san da cewa ba zan haɗu da kai a wajen Makka, ya ce face sai na sare kanka. A ranar yakin Badar wato aka kashe shi Uquba ibn Abi Mu'ayl. To shi ne malamai suka ce sababin wannan saukar aya, wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi, ba su labari game da yinin da azzalimi ke ciza yatsarsa. A nan abinda ake nimi da yadayhi ai anami da ku ciza yatsa, ba komai yake sa dan adam ya ciza yatsar shi domin illa domin nadama akan wani abu da ya kurce masa, wanda kuma da kyar zai iya cin masa. Shi ne ya ce wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi, ba su labari game da yinin da azzalimi ke ciza yatsarsa, ya kulu dan nadama kenan, ya kulu ya laita ni, zai ringa fada kai cauna ya laita ni, daman ma ittakhastu ma'ar rasuli sabila, wato na rigi tafarki na shirya tare da manzon da aka turo mana. Ya wailata, zaka ji yana faɗa yana cewa kai can taɓewata da hallakata, laitani lam attakhiz fulanan khalila, daman ma ban maida wani a matsayin abuki. An gane ku? Idan aka ce khalil wato abuki wanda kuke raba aya ɗaya, ma'ana shi ne abuki wanda yake na haƙiƙa, domin lafazin khulla ya fi mawadda. In aka ce khulla, so da ƙauna wanda ya keta kowane sashi na jiki, ya shiga cikin ɓargo, ya shiga cikin jini, ya shiga cikin tsoka. Shi ne ya ce laitani daman ma lam attakhiz fulanan khalila, ban mai da wani abuki ba. Laqad aballani an dhikri ba'da idh ja'ani, gashi ya kautar da ni an dhikri wato game da wannan alqur'ani, ba da idh ja'ani, bayan wannan alqur'ani ya zo mu. Wa kana shaytanu lil insani khadula, ubangiji ta'ala ya ce shaytani ko ya zamanto wato mai sabula ne, mai makalkashiya ne, mai kafar anguli ne ga dan adam. Duk wani abin da zai amfani ka a nan duniya ko a makomar ka lahira, to shaytani fama yake yaya za a yi ya maka zagon kasa ya kautar da kai. Shi wannan sababin saukar wannan aya kwata-kwata bai inganta ba, hadisi ne mawdu, kirkira shi aka yi, hadisin ƙarya ne. Duk waɗanda suka rawaito shi tun daga As-Siddiq Sagir har ka kai Abdullahi dan Abbas, wanda aka rawaito hadisin daga wajensa, malamai suka ce gaba ɗayan su makaryata ne kenan ma'anar ayat din duk wanda ya riki mugun aboki to sai yayi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba shine yinin alkiyama in dai baka raba hanya da shi ba in dai mugun aboki ne to za ka yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane mutum ba to dan haka mutum ya tankadi ya raurayi ya san wane ne zai rika a matsayin aboki saboda ita dabi'a mai nasuwa ce duk wanda kake abunta da shi to duk wasu halaye da dabi'u nashi ka tabbata cewa sai ba za ka dace sai ka koya in mutumin kwarai ne to dabi'unsa da halayensa na kwarai za ka dauke su haka in mutumin banza ne wal iyazu billah miyagun halayensa da dabi'unsa mutum zai dauka don haka wani daga cikin magabata yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi yace shine Garfa Ibn al-Abd al-Bakri yake cewa game da mutum yace kada ka tambaya ka ce wane wai menene dabi'unsa menene halayensa wa absir qarinahu yace lura da abokin shi sai yace fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi domin duk wani aboki yana koyi ne da abokinsa Hausawa suke fada abokin mai kanwa ko kuma abokin mai kanwa baya rasa bulbuli ko kuma abokin barawo barawo ne haka suke fada a Hausa to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mana umarnin cewa mutum wato almar'u ala dini khalidihi manzo Allah yace shi mutum na kasancewa akan dabi'a da al'ada ta abokinsa manzo Allah yace falyanzur ahadukum man yukalid ɗayan ku yayi nazari wane ne ya dace ya yi abunta da shi domin duk wanda kake abunta da shi to ɗabi'unsa da halayensa sai ka ɗauka don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali game da abokin zama na ƙwarai da abokin zama wanda yake lalatacce ya ce mana abokin zama na ƙwarai wato tamkar wato mai sayar da almiski ne mai sayar da almiski idan kana abuta da shi din ma ya dan san maka ma'ana ya dauka a matsayin kyauta ya baka ko kuma in ka ji kanshin turaren ya burge ka ka zuba shi kudi ka saya ko da bai baka ba baka ba da kudi ka saya to ba za ka tashi banza za ka tashi kana kai shi to haka mutumin kwarai ko ka ce wane ko shi da kanshi a karan kanshi ya ringa cewa wane ka ringa kaza domin dabi'u ne na ƙwarewa na karkai kaza domin masu dace ba kaga wannan tamkar ya maka kyauta ne na nasiha ko kuma kai da kanka ka ce wane ina buƙatar kai mun gargadi ka nuna mun abin da ya dace ko abin da bai dace ba to in ma kai baka nema ba shi a karan kansa bai karantar da kai ba to ba za ka tashi banza kyawawan halayensa da dabi'unsa sai ka koya sai ce misalin mugun abokin zama manzo Allah ya ce tamkar mai zuga-zugi an san zuga-zugi fata wadda ake zuga wuta a makera manzo Allah ya ce duk wanda ya zauna da mai zuga wuta zuga-zugi in ma ya zuga wuta ya kona maka karan wuta ya tashi ya kona maka tufafi wannan baya tsaya ma ga tufafi sai ya iske fatar jikinka in ma bai zuga ba ya kona to za ka tashi kana warin makira to misalin mugun aboki duk zaman da kake da shi in shi bai ingiza ka ba ya koya maka to kai da kanka za ka koyi miyagun halayensa to don haka dai wannan aya da ayoyi biyu waɗanda suke bayanta suna nuna mana duk wanda ya riki mugun aboki bai raba hanya da shi ba to zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi shine yin alkiyama za mu tashi kenan aya ta 35 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala wa laqad aatayna musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira wa qulna dhahaba ila alqawmi alladhina kadhabu bi ayatina fadammarnahum tadmira وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وبنجي تعالى نفقا ولقد آتينا موسى الكتاب تبس وتوموني مكبا النبي موسى عليه السلام الكتاب وتشيني لتاجر التوراة wanda kyauta ce ta musamman. Ubangiji ta'ala yake bance annabi Musa da ita, ma'ana ya bashi littafin at-taura ya ji shi da jama'arsa su yi aiki da abin da ta kunsa. Don haka anan wato buri ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ma annabi Musa alaihi salam, domin ni'ima ce Allah ya masa, kuma ni'ima ce wadda take mai girma, wadda babu wata ni'ima sama da ita. Saboda duk a cikin ni'imomin da Allah ya mana, babu ni'ima sama da ni'ima ta saukar da wahayi. Ita ce ni'imar da babu wata ni'ima sama da ita. A cikin surar da wasu malamai suke kiranta suratul ni'am, wanda sunanta sananne ita ce suratul nahl, malamai sun ambace ta suratul ni'am saboda daki-dakin ni'imomi da Allah ya ambata a cikinta, wanda babu wata sura wadda ta kunshi bayani game da ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayinsa ɗaya bayan ɗaya sama da suratul nahl. To babbar ni'ima wadda babu wata ni'ima sama da ita, ita ce ni'ima ta wahayi saukar da littattafai. Ubangiji ta'ala na faɗa, ata amurullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku, sai yace yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaku. Kaga farkon ni'ima ne yace yunazzilul mala'ikata birruhi, Ubangiji ta'ala shine ke saukar da mala'ikata. Jibrilu alaihi salam shine aka kiraye shi da sunan mala'iku gaba daya, domin jagora ne a cikinsu. Sai yace bir ruhi, wato da wahayi, domin Allah ya ambaci wahayi da sunan ar-ruh, domin da shine zukatan bayi suke rayuwa. Dan haka can yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, to shine anan yace yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u. Ubangiji ta'ala shine ke saukar da Jibrilu alaihi salam da wahayi min amrihi, daga lamarinsa cewa ayi kaza ko adina kaza, ko na bada labarin wani abu da ya wuce, ko kuma abin da ake ciki, ko kuma abin da zai zo gaba. Ala man yasha'u min ibadihi, ga wanda ya so daga cikin bayinsa. An anziru, Ubangiji ta'ala ya ce ku gargadi bayina annahu, cewa al'amarin la ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa ana, face ni Ubangijin da na halicce ku, fattaku ni, Ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye ni, kada ku saba mu. To don haka saukar da littafi wannan ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka anan Ubangiji ta'ala yana gora ma annabi Musa alaihi salam akan wannan ni'ima mai girma da ya masa. Shine yace walaqad ataina Musa alkitaba, tabbas mu ne muka ba annabi Musa wato littafin at-taura. Waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, Ubangiji ta'ala yace kuma muka maida dan uwansa Harun ya zamantu mataimaki ne tare da shi. Wannan addu'a ce ta annabi Musa, Allah ya karba masa. A can cikin suratul Taha ya gabata mai yace waja'alni waziran min ahli, yace ya Allah ina roƙonka ka sanya mu mataimaki daga cikin iyalina wanda zai agaza mu akan wannan sako da ka dora mu. Allah ya karba, wato Ubangiji ta'ala ya karba addu'ar annabi Musa, ya sanya dan uwan shi Harun cewa shine matsayin wato ministan shi wanda zai agaza masa akan wannan risala da aka dora masa. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, wato mun maida dan uwansa Harun waziran, wato matsayin mataimaki ne tare da shi. Mun yi bayani ba so ɗaya ba so biyu a baya, lafazin ja'ala idan yayi ta'addi an gane ko ila maf'ulai na zamantowa bi ma'ana sayyara kaga maf'ulul awwal anan akhahu maf'ulul thani shine wazira wazira shine yace waja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira ai mun maida dan uwansa harun tare da shi wato a matsayin kenan ministan shi ne ma'ana mataimakin sa ne mai kama masa ne akan wannan manzanci ubangiji ta'ala yace fa kullana zahaba sai muka fada ga shi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun muka ce da su ku tafi ilal qaumin ladina kazzabu bi ayatina izuwa jama'ar da suka ƙaryatar da ayoyinmu wato shine Fir'auna da mabiyansa sune kirkawa kenan ubangiji ta'ala yace fa kullana zahaba sai muka fada ga Musa da dan uwansa Harun muka ce ku tafi ilal qaumin ladina kazzabu bi ayatina zuwa ga jama'ar da suka ƙaryatar da ayoyinmu shine Fir'auna da mabiyansa annabi Musa da dan uwansa Harun suka je ko kamar yanda Allah ya aika su zuwa Fir'auna da mabiyansa da jama'arsa aka zo annabi Musa ya isar masa da sako cewa Ubangiji ta'ala ya aiko shi zamu iske tattaunawa da suka yi a cikin suratul shu'ara nan gaba insha Allah kenan sura ne zuwa nan zamu iske zuwa na farko da annabi Musa ya je wajen Fir'au yawa kana wanda a ƙarshe wato Fir'auna da jama'arsa sai suka ƙaryatar da annabi Musa da ɗan uwansa Harun shine zaka kaddara aifa karbuhuma sai suka ƙaryatar da annabi Musa da Harun kamar yanda ya gabata a cikin suratul mu'minun fa kadzabuhuma fa kanu minal mulaki Fir'auna da jama'arsa sun ƙaryatar da annabi Musa da Harun don haka sai suka zamanto daga cikin ababen halakarwa to shine anan Allah yace fa kullana zahaba sai muka ce ku tafi ilal qaumin ladina kazzabu bi ayatina izuwa ga jama'ar da suka ƙaryatar da ayoyinmu ubangiji ta'ala yace sai da annabi Musa da Harun suka je sai suka ƙaryatar da su fadammarnahum tadmira ubangiji ta'ala yace sai muka halakar da su halakarwa kenan shi Fir'auna da mabiyansa ubangiji ta'ala yace sai muka halakar da su to amma ita halakarwar bata kasance ba sai bayan ƙaryatar da annabi Musa da ɗan uwansa Harun kuma da ƙaryatar da sakon da suka zo da shi da kadaita Allah a cikin ibada shine yace fadammarnahum ubangiji ta'ala yace sai muka halakar da su wato tadmiran wato halakarwa wa qauman nuhin ubangiji ta'ala yace mutanen annabi Nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka ƙaryatar da manzanni agrabana ubangiji ta'ala yace su ma mun muka dirmiyar da su anan Allah ya hada su a guda daya domin shi ma Fir'auna da mabiyansa ubangiji ta'ala ya halakar da su ta hanyar wato dirmiya a cikin teku kamar yanda mutanen annabi Nuhu alaihi salam su ma Allah ya halakar da su ta hanyar girmiyar da su a cikin ruwa lokacin da ubangiji ta'ala ya bude sama na zubar da ruwa kuma ƙasa na bulbulo da ruwa kamar yanda ya faɗa fa fatahana abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna fantaqal ma'u ala amri kad qudir shine anan ubangiji ta'ala yace wa qauman nuhi lamma kadzabu rusula azraqana wato mutanen annabi Nuhu mu ne muka girmiyar da su a cikin ruwa muka halakar da su lamma kazzabu rusula yayin da suka ƙaryatar da manzanni anan an ambaci annabi Nuhu alaihi salam da sunan manzanni gaba daya aka ce ar-rusul abinda ake nihi ar-rasul sai aka zo da siga ta jami'i menene hikima domin duk wanda ya ƙaryatar da manzo daya to tamkar ya ƙaryatar da manzannin Allah ne gaba daya an gane ku saboda imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala baya gasgata sai mutum ya yi imani da su gaba daya a cikin manzannin Allah gaba dayansu in ka ware dai ka ce baka yadda da shi wato gaba dayansu baka yadda da su ba saboda me yasa sako ɗaya ne suke zawa da shi in ka ƙaryatar da dai to gaba ɗaya ka ƙaryatar da su da haka Ubangiji ta'ala ya faɗa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suke kafirce ma Ubangijinsu kuma suke kafirce ma manzanninsa waya kuluna suna faɗa nu'minu bi ba'di mun yi imani da wasu daga cikin manzannin wa nakfuru bi ba'di mun kafirce ma wasu kamar yadda su Yahudawa sun yi imani da sauran manzanni amma sun kafirce ma Annabi Isa alaihi salam sun kafirce ma cikamakin manzanni manzan rahama manzan sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda su ƴan mission sun yi imani da sauran manzanni amma sun kafirce ma manzan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine Ubangiji ta'ala yace wa yaquluna nu'minu bi ba'd suna faɗa cewa mun yi imani da wasu shashi daga cikin manzannin wa nakfuru bi ba'd wasu kuma mun kafirce musu ba mu yarda da su ba ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وبنيه تعالى أولئك هم الكافرون حقا ولن ننسوني سنسر كافرين باب وتشكى قبل كافر جلس تلاحق سومو مني ألا يا حكيتو من فتسو لا نفرق بين أهدي من رسلي كما رأينا يتشي والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أهدي منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم shine anan Allah yace wa qauma nuhi yace mutanen nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka karyatar da manzanni domin sun karyatar da manzon su annabi nuhu ubangiji ta'ala yace azraqnahu mune muka halakar da su muka dirmiyar da su a cikin ruwa waja'alnahu ubangiji ta'ala yace bayan mun dirmiyar da su sai muka maida su ayatan wato alama ce ne nuna kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa kuma da kasancewar babu abin da ke gagara shi a sama ko a ƙasa linnasi muka maida su suka zama to aya ce ga mutane don kowa ya dauki izina ma'ana yayi ta kansa tun kafin muri ya kure masa yayi kokarin sasantawa tsakanin shi da Ubangijinsa shine yayi masa da shine yace wa ja'alnahum linnasi aya ubangiji ta'ala yace mun maida su aya ce ga jama'a kenan duk waɗanda za su biyo baya to mutanen annabi nuhu aya ce sun karyatar da annabi nuhu ga yadda karshen su ya kasance tabewa da halaka kenan duk wanda baya son karshen su ya zama tabewa da halaka to hanya ce daya daya ya gaskata manzannin Allah subhanahu wata'ala ya karbi sakon da suka zo masa da shi shine Allah yace wa ja'alnahum mun maida su ayatan aya ce mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kudurarsa linnasi ga mutane sai yace wa a'tadina lil zalimina azaban alima Ubangiji ta'ala yace mun tanadi azaba ma'abuciyar radadi lil zalimina ga waɗanda suka zalunci kawunan su a lahira ma'ana duk waɗanda suka zalunci kawunan su kafirai Ubangiji ta'ala yace tabbas mun tanada musu azaba wadda take mai radadi sai yace wa adam wa samuda ubangiji ta'ala yace adawa mutanen annabi hudu mu ne muka halakar da su ai wa ahlakna adad abinda zaka kaddara mu ne muka halakar da adawa mutanen annabi hudu ubangiji ta'ala ya halakar da su wato da wata iska wadda take mai karfin gaske wannan su ta kamar su wato shine karfi har ma buka gaba suke suna kirari suna cewa man ashaddu minna quwwa kamar yadda Allah ya kisanta mana fadar su a can cikin suratul fussilat shine yace wa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa ubangiji ta'ala yace sani dai adawa mutanen annabi hudu wato sun yi girman kai a ban kasa ba tare da ya cancanta a ce sun yi girman kai yomi gare su na girman kai wa qalu sai suka ringa fada suna bugun gaba suna cewa man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu karfi duk wanda ya isa ya zo a kara ubangiji ta'ala yace awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin yanzu ba san da cewa ubangijin da ya halice su cewa yafi su karfi to shine Allah da ya tashi kama su suna ganin cewa su masu karfi ne sai Allah ya turo musu wata 'yan runduna daga cikin rundunoninsa Ubangiji ta'ala ya sanya aka kara ma iska burin. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Qamar, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu naqlin munqa'ir. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka aiko musu wata iska wadda take mai tsananin karashi. Ka san iska in ta zo da tsanani zaka ji tana wani kara, tana wani ruri. To Allah ya turo musu irin wannan iska mai karaji. Shi ne Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran, mu ne muka turo musu da wata iska mai kara. Fi yawmin nahsin mustamir, a cikin wani yini na rashin sa'a wanda yake madawwami gare su. Tanzi'un nasa, wannan iska tana cirar mutanen annabi Hudu, za ta ɗau mutum sai ta daga shi ta yi wuliliya da shi a cikin sararin sama, sannan sai ta cire kan ta raba shi da gangan jikin. Ka annahum a'jazu naqlin munqa'ir, Ubangiji ta'ala ya ce ka ce kututturen dabino ne wanda an sare ka. Haka can cikin suratul Waqi'a, wannan suratul Haqa, fatara alqauma fiha sar'a ka annahum a'jazu naqlin khawiya, ka ce kututturen dabino ne wanda an sare ka. Haka Ubangiji ta'ala ya halaka da su. Shi ne Allah ya ce fahantara da hummin bakiya, shin ko kaga wanda ya rage ya yi saura daga cikinsu? Gaba ɗayansu Allah ya halakar da su, bayan halakar wadda Allah ya musu, kuma ya bi bayansu da arziki ne a nan duniya, kuma haka a ranar kiyama. Shi ne Allah ya ce utbi'u fi hadhihi dunya la'ana, an gane ko? Utbi'u fi hadhihi dunya la'ana, a wannan rayuwa ta duniya an bi bayansu da arziki ne. Duk wanda aka ambaci adawa mutanen annabi Hudu, sai ya ce Allah ku yi wadansu, Allah ya tsine musu. Haka a ranar kiyama Allah zai faɗa a taron jama'a, ala inna adam kafaru rabbahu, ku saurara, lalle adawa mutanen Hudu sun kafirce ma Ubangijinsu. Sai ya ce ala bu'u dalli adin qawlu, Ubangiji ta'ala da kanshi a taron kiyama zai musu Allah wale. To shi ne a nan ya ce wa adan, adawa mutanen Hudu, Allah ya ce mu ne muka halakar da su yayin da suka ƙaryata manzanmu annabi Hudu. Wa samuda, samudawa mutanen Salihu, Ubangiji ta'ala ya ce su ma mu muka halakar da su yayin da suka ƙaryatar da manzanmu annabi Salihu. Ubangiji ta'ala su ko ya halakar da su da wani nau'i na azaba. Shi ne Allah ya sanya mala'ika ya yi kuwa gaba ɗayansu suka wayi gari suna gurfani a kan gwiwoyinsu suna matacci. Kowa yana gurfani a kan gwiwar shi gaba ɗayansu, kowa ce mala'ika ya yi, amma gaba ɗayansu ba wanda ya kai labari. Sai ya ce wa ashabar rassi, Ubangiji ta'ala ya ce ma'abuta wata tsohuwar rijiya, su ma mu ne muka halakar da su. To game da ashabun rassi, wasu malamai suka ce wata rijiya ce wadda akwai wasu jama'a a gindin rijiyar wanda suna da gumaka suna bauta musu da dabbobinsu da komai a nasiki. Aka tura musu annabi Shu'aib ya galgade su su daina bautar gumaka, su kadaita Ubangijin da ya halicce su a cikin ibada. Suka ƙaryatar da annabi Shu'aib, suka cutar da shi. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya duk abin da yake gefin rijiyar ya zauce kasa ta jibiye da su, Allah ya halakar da su. Wasu malamai suka ce wato bulbuɗin samudawa ne mutanen annabi Salihu, wato su ne kenan ashabun ras. Ar-ras kenan tsohuwar rijiya, rijiyar da ba ta da daurin baki, ita ce ake kira da ar-ras. Tare da cewa wasu malamai suka ce ashabun ras wato su ne ashabul ukhdud. To a cikin waɗannan maganganu gaba ɗaya babu wata magana wadda ke akwai wani dalili tabbatacce a kanta wanda ke nuna cewa gaya jama'a kaza ce, illa kasancewar Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafinsa wato na tafsir ya rijayar da cewa ashabul ukhdud wato su ne wato ashabul ras, waɗanda suke rayuwa a cikin ƙasa su hura wuta. Duk wanda bai kafirce ma Ubangiji su tura shi cikin wannan wuta, su ne ake nuni da ashabun ras. Shi ne dai a takaice Ubangiji ta'ala ya ce wa ashabar rassi, wato ma'abuta wannan tsohuwar rijiya, Ubangiji ta'ala ya ce su ma mu ne muka halakar da su. Wa qurunan baina zalika katira, Ubangiji ta'ala ya ce mun halakar da al'ummu masu yawa baina zalika tsakanin wato tsakanin kenan adawa mutanen kudu wato da su ashabur rasul ubangiji ta'ala ya ce mun halakar da wato al'umma masu yawa yayin da suka karyatar da manzanni ubangiji ta'ala sai ya ce wa kullam barabna lakul amsala kowane daya da kowanne daga cikin al'ummun da muka halakar ubangiji ta'ala ce da rabna lakul amsala mun buga masa misalai an gane ko mun buga masa misalai domin ya zame musu hujja domin ba mu halakar da su sai bayan turo da mai gargadi kuma ya gargade su yayin da suka yi karbar gargadin sannan kuma halaka ta biyo baya wannan tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wata alƙarya da Allah ya taba halakarwa ba tare da ya turo mata mai gargadi duk al'ummar da kaga Allah ya halakar da ita to mai gargadi ya wuce a cikinta ya musu gargadin sun yi karbar gargadin sannan halaka ta biyo baya kaga dai manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam da yazo ya gargadi mutanansa suka yi karbar gargadin a ƙarshe ubangiji ta'ala ya halakar da su adawa mutanen annabi hudu mutanen annabi nuhu aya ce gare su sun ga yanda karshen mutanen annabi nuhu ya kasance tabewa da halaka annabi hudu ya gargade su basu karbi gargadin da ya musu kuma karshen su suma tabewa da halaka shi ne ubangiji ta'ala ya ce wa kullum kowanne daga cikin su waɗanda muka halakar da rabbuna lahul amsala ubangiji ta'ala ya ce mun buga musu misalai kowa daga cikin su mun buga mishi misalai daban-daban domin ya dau izina wa kullum kowanne daga cikin su ubangiji ta'ala ya ce tabbaruna tatbira mun halakar da su wato halakarwa yayin da suka karyatar da manzanni kenan ubangiji ta'ala ya ce wa laqad atau ya ce ai tabbas jama'arka sun iso alal qaryati allati ga alqaryat da umdirat madarasa wato aka musu ruwa mugun ruwa shine ruwa wanda yake na duwatsu mutanen annabi Nuhu alaihi salam shine Allah yake faɗa ma manzansa wa laqad atau ai tabbas jama'arka kenan mutananka kafirin quraishawa ubangiji ta'ala ya ce sun iso alal qaryati allati ma'ana sun bi ta alqaryat da umdirat madarasa wato aka mata ruwa mugun ruwa shine ruwa wanda yake na duwatsu domin mutanen annabi Nuhu alƙaryinsu suna kan hanyar sha su kuma mutanen Makka kafiran Makka in za su tafi birnin Sham domin fatauci sukan fita cikin wannan alƙarya sun ga yanda Allah ya da mutanen annabi Nuhu domin ubangiji ta'ala ya musu ruwan duwatsu shine can cikin suratul Saffat ubangiji ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihi wa billayl afala ta'qilu ubangiji ta'ala yace lalle kuna wucewa ta kansu musbihi na a lokacin asuba kenan za ku tafi gurin shan wa billayl haka nan a cikin dare kuna bin ta kansu Allah yace shin yanzu ba ku a hankalta ku san inda aka sa gaba ku ga irin abin da ya same su na azaba cewa kuma idan ba ku karbi sabon da manzon ku yazo muku da shi kuma karshen ku zai kasance tabewa da halaka Allah yace ba ku hankalta da haka shi ne nan Allah yace wa laqad atau haqiqa jama'arka sun zo alal qaryati allati ga alqaryat da umdirat madarasa wato aka mata ruwa shine nuru ruwa domin ruwan duwatsu ubangiji ta'ala ya musu bayan Allah ya sanya mala'ika ya giggibi alqaryun gaba daya yayi sama da su sannan ya musu juyin waina ana musu juyin waina kai tsaye ubangiji ta'ala ya biyo musu baya da ruwan duwatsu kamar yadda ya gabata a cikin suratul Hud falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mambudin musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin bibayyin can Allah ya kisanta mana bayan mala'ika ya ma alqaryun juyin waina sannan Allah ya biyo musu baya da ruwan duwatsu shi ne ubangiji ta'ala ya ce a falam ya kunu ya rauna ha wai shin yanzu ba su zamanto ba suna ganin wannan alƙaryar da idansu gata ubangiji ta'ala ya kifar da su ya musu juyin waina kuma ya musu ruwan duwatsu Ubangiji ta'ala ya ce barka nuna ya rajuna nushura, bari dai kawai jama'ar ka dai sun zamanto ba sa tsoron tashi bayan mutuwa, ma'ana ba sa tsoron alkiyama. Dan haka duk ayar da suke gani ba ta musu wani amfani. Kiyama ce tashi ne bayan mutuwa ba sa tsoro. Bal kanu la yarjuna nushura. Ubangiji ta'ala ya ce bari dai kawai sun kasance ne ba sa tsoron tashi bayan mutuwa, ita ce alkiyama. Bayani ya gabata, lafazin ar-raja yana daga cikin zawatul abdal. Yana daukan ma'anar kwadayi, yana daukan ma'anar tsoro. To ma'anarsa anan wato shine tsoro. Kamar yanda ya gabata, wa qalan ladina la yarjuna liqa'ana, wadanda ba sa tsoron haduwa da mu. To anan ma shine yace bal kanu la yarjuna nushura. Bari dai sun kasance ba sa tsoron wato tashi bayan mutuwa. Alkiyama ce ba sa tsoro, dan haka suka nace akan kafircinsu. Kaga wannan ayya ishe su aya. Mutane ne suka karyatar da manzansu, kuma ga yanda karshen su ya kasance, kuma kuna bi ta nan kun ga yanda Allah ya yi da su. Sai ya ce wa idza ra'auka, Ubangiji ta'ala ya ce in sun ganka, in yattakhizunaka, ba sa rukonka illa huzuwa, face kawai abin dizgi. Idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa daukan shi a matsayin komai, kawai sai dai abin izgidi, sun ga abin izgidi abin ba'a. Fada suke dan ba'a, a hadhal ladhi ba'atha Allahu rasula, shin yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko shi wai a matsayin manzo? Idan sun gan shi fana wucewa, iya abinda suke fada shine Allah ya ce wa idza ra'auka, jama'ar ka in sun ganka, in yattakhizunaka, in anan bi ma'ana ma annabiya, ai ma yattakhizunaka, ba sa rukonka su dauke ka a matsayin komai illa huzuwa, face kawai su sun ga abin izgili. Abin izgili abun ba'a. To dama wannan ita ce ɗabi'a ta kafirai. Idan mumini ya wuce da su, sai su ringa ba'a, suna nuna shi da wutsiyar ido, ana nuna shi da baki. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa idza maru bihim yatagamazu, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihi, wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Shine anan Allah yace wa idza ra'auka, jama'ar ka in sun ganka, in yattakhizunaka, ba sa daukan ka a komai illa huzuwa, kawai sai dai sun ga abin izgili, sai dai abin izgili kawai. Fada suke dan izgili da ba'a, a hadhal ladhi ba'atha Allahu rasula, shin yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo? Fada suke in ka da la yudilluna an alihatina, cewa suke tabbas, ma'ana kadan ta rage, ya kusa ya kautar da mu an alihatina, game da gumakan mu muwazar da su, ma'ana wai ya kusa ya juye da su su daina bautar allolin su. Suka ce laula an sabarna alaiha, in ba dan mun dau hakuri mun jimle. Suka ce wallahi da ya juye da mu. In kada, suka ce kadan ya rage, ya kusa, la yudilluna, wato ya juyar da mu an alihatina, gaban runguma kanmu, laula an sabarna alaiha, in ba dan mun dau hakuri mun jimre akan bauta musu. Ubangiji ta'ala ya ce wa saufa, da sannu ya alamu, da za su yi sani, hina ya raunar azaba, lokacin da suke ganin azabar Allah ido da ido a yinin alkiyama, man abannu sabila, wato da su da muminai wane ne mafi bacci mafi kauce ma tafarki wanda yake na daidai, domin su sun dauki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su ne batattu. Ubangiji ta'ala ya ce wa saufa ya alamu, da sannu za su yi sani, hina ya raunar azaba, lokacin da suke ganin azabar Allah ido da ido, man abannu sabila, wane ne mafi kaucewa ga tafarki wanda yake na daidai, shin su ne ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa? Ubangiji ta'ala ya ce a ra'aita, ba ni labari, a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ba ni labari game da mutumin da ya maida son zuciyarsa shine allansa, afa anta takunu alaihi wakila, shin yanzu kai zaka iya zamantowa mawakilci wato a kansa, ka hana shi ya wusan zuciyarsa? Wannan aya sababin saukarta kasancewar akwai daga cikin mushrikai wanda tun a jahiliya sai mutum in ya ga farin dutse mai sulbi kyakkyawa sai ya dauki wannan dutse a matsayin cewa shine Allah sa ya ringa bauta masa. Kuma lokacin da ya samu wani dutse, dutsen da ya fi wannan kyawo, sai ya jefar da wannan kuma sai ya rike wannan shine matsayin Allah sa. Haka ana da in ya samu wanda ya fi wannan kyawo hannu sai ya maida shi a matsayin Allah sai ya ci gaba da bauta masa. Wannan hadisi ya inganta. Shine a nan an gane ko kaga wannan ai son zuciya ne. Abinda zuciyarsa ta raya masa ta kayatar masa sai ya dauke shi a matsayin shine Allah sai yana bauta masa, kuma in ya ga wanda ya fi shi kyau hannu sai ya jefar da wannan ya dau wannan ya ci gaba da bauta masa. Shine a nan Ubangiji Ta'ala ya ce a ra'aita ba ni labarin manitta kaza ilahahu hawa, mutumin da ya maida son zuciyarsa shine Allahnsa. Afa anta takunu alaihi wakila, Ubangiji Ta'ala ya ce shin kai zaka iya zame masa mawakilci ka hana shi ya bi son zuciyarsa. Amta hasabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilu, a takaice dai ba wanda ya sai ya zama ya zame ma wani mawakilci in banda Allah. Duk mutumin da Allah ya batar da shi to babu wanda ya sai ya shiryar da shi, babu wanda ya sai ya wakilce shi ya tunasa shi ya dora shi kan hanya ta shari'a sai Ubangiji. Shine anan Allah ya ce masa fa anta takunu alaihi wakila, shi yanzu kai zaka iya zame masa mawakilci ka hana shi ya bi son zuciyarsa. Sai yace amta hasabu anna aktharahum yasma'una aw yaqiluna, shin koko kana zaton cewa mafi yawan su yasma'una suna saurara wannan suna jin abinda kake faɗa musu ji wanda yake na karba, aw yaqiluna ko kuma suna fahimtar abinda kake faɗa musu, kana zaton cewa suna ji ji na karba ko suna fahimta. Ubangiji Ta'ala yace inhum illa kan an'am, yace su fa basu zamanto ba face tamkar dabobi ne, duk abinda kake faɗa musu tamkar dabobi ne, jin da suke ba shi bane ba wanda yake na karba kuma ba sa fahimtar abinda kake faɗa musu. Shine yace amta hasabu, Ubangiji Ta'ala yace bari dai wato kana zaton anna aktharahum, cewa mafi yawan su yasma'una suna jin abinda kake faɗa musu ji na karba, kai a iya zaton ka cewa ji da suke yi game da abinda kake faɗa musu ji ne na karba au ya kiluna ko kuma suna fahimtar abinda kake faɗa musu. Ubangiji Ta'ala yace inhum illa kal an'am, su fa basu zamanto ba face tamkar dabobi ne a wajen rashin fahimta. Ubangiji Ta'ala yace balhum aqallu sabila, yace bari ma sun fi wato dabobi kaucewa ga tafarki wanda yake na gaskiya, domin ita dabba wato ta san makiyayarta, ta san inda za ta je ta yi kiwo, ta san mashayarta, kuma ta san su wane ne masu ita. An gane ko? Dabba ta in ka saki dabba ta san inda za ta je ta yi kiwo, kuma ta san inda za ta je mashaya ta sha ruwa, kuma ta san in dare yayi ga inda za ta dawo wajen masu ita. Kuma tare da haka cewa ita dabba wato tana sujada ga Ubangijinta, kamar yadda Allah ya faɗa alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wal ardi, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. To amma su kaga basu san hanya ba, basu san gaskiya ba, ba sa da'a ga Ubangijinsu. Rashin sanin gaskiya kaga ai basu san ba abin da zai amfane su, basu san ba abin da zai cutar da su, sanan ba sa da'a ga Ubangijin da ya halicce su, wanda yake azurta su, yake ba su iskar da za su shaka. Amma sabani ga ita dabba ta san inda za ta je ta yi kiwo, ta san mashayarta, ta san inda riyayi ta dawo wajen masu ita, kuma tare da haka tana sujada ga Ubangijinta. Don haka Ubangiji da Ta'ala da ya ce inhum illa kal an'am, su dai basu zamanto ba face tamkar dabobi ne a wajen rashin fahimta. Sai ya ce kenan sun yi kama da dabobi ta ɓangare biyu wajen rashin fahimta, sannan kuma ta ɓangaren kawai su hammunsu rayuwa kawai su ci su sha, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wallazina kafaru yatamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am fannaru maswal lahum shine anan yace inhum illa kal anami ubangiji ta'ala yace su basu zaman tuba kamar yace basu zaman tuba face kamar dabobi ne ina anan bi ma'ana ma annafiya ai ma hum illa kal anami su basu zaman tuba face kawai tamkar dabobi ne a wajen rashin fahimta balhum ubangiji ta'ala yace bari dai su abin misalina sun fi dabobi bacewa ga tafarki wanda yake da daidai ubangiji ta'ala sai ce alam tara duk da cewa lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.